sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka sake lalubo mitocin sa wannan karin muna watso shirye-shirye ne akan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalau da kuma niyya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jin ragamar shirin. Bayan labaran duniya, za ku ji yunkurin da ake yi na ganin an inganta rayuwar manoma musamman yankunan karkara a Najeriya. Usman Kabara zai shigo da shirin na ƙasa ba kasawa ba. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho bayan Baba Yakubu Makeri ya kawo muku sharhin jaridun ƙasar Ghana. Duka waɗannan sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a. Masu bincike na ƙasa da ƙasa sun ce jirgin saman fasinjan na Malaysia wanda ya faɗi a gabashin ƙasar Ukraine a cikin watan Yulin shekarar 2014. Wani makami mai linzami ne ya harbo shi wanda aka aika zuwa ƙasar daga Rasha. Sakamakon bincike da aka fitar jiya Laraba ya tabbatar da gaskiyar makamancin wannan binciken da wata hukuma ta ƙasar Holland ta gudanar, da ya cimma matsaya cewar jirgin Malaysia ƙirar MH17 ya faɗi, wato makami da Rasha ta aika ne ya kakkaɓo shi, zargin da ita Rasha ta musanta. Rahotannin sun nuna cewa 'yan tawaye masu ra'ayin Rasha ne suka nemi a kawo musu wannan makamin zuwa ƙauyen Pevomaski, kuma lokacin da ya isa sun sanar da cewar ya iso a gabashin ƙasar ta Ukraine.
Majalisar Dokokin Amurka ta kawar da wani sashen doka na shugaba Barack Obama da ya nemi hana Amurkawa kai ƙarar Saudiya gaban kotu don neman hakkin su a dalilin harin ta'addancin ranar 11 ga watan Satumba shekara ta 2001 da aka kawo wa Amurka. Kuri'un da 'yan majalisar suka jefa a dukkan majalisun tarayyar guda biyu masu yawan gaske ne, kuma dukkansu bai ɗaya ne. Wannan shine karan farko da majalisun ƙasar suka yi fitali da duk wani shirin doka da shugaba Barack Obama ya sanya wa ƙasar. Wakilai 97 suka jefa kuri'a amincewa da kawar da matsayin na Obama a majalisar dattijai, yayin da mutum ɗaya Cathal Harry Reid, wanda shine madugun marasa linjaya na majalisa, ya jefa kuri'ar da ke goyon bayan wannan doka. A majalisar wakilai kuwa, waɗanda basu ra'ayin shugaban su ne suka samu rinjaye da kuri'u 348 akan kuri'u 77 na masu goyon bayan shugaba Obama.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A jiya Laraba, farashin ɗanyen mai ya tashi biyo bayan rahotanni da aka bada masu cewa ƙungiyar ƙasashe masu arzikin mai sun cimma matsayin rage yawan man da suke haƙowa. Idan kuwa har suka rage ɗin, wannan ne zai zama karo na farko da ƙungiyar ta sayar da mai ta yi irin wannan shawara a cikin shekaru 8. Ba a bayyana tushen wayannan labaran da ke cewar ƙasashen OPEC ɗin za su rage kaɗan ne a cikin abin da suke samarwa, daga ganguna miliyan 33 zuwa ganguna miliyan 32.3 a duk rana. Ƙungiyar OPEC dai, da take samar da solisi na ɗanyen mai a dukkan man da ake sha a duniya. Farashin mai ya taɓa haura dola 100 na ganga guda, amma daga bisani ya riƙa faɗuwa musamman a shekarar 2014, inda aka samar da mai ko kuma ya inganta a nan Amurka. A da, idan aka samu faɗuwar farashin mai, ƙasashen OPEC suna ɗaukar shawarar rage samar da mai, wanda ke haifar da tashin farashi. Saudi Arabia, da take taka muhimmiyar rawa a harkar OPEC, ita ce tafi hanzari wajen saurin rage mai da take sarrafawa.
Jiya Laraba, Amurka ta kakaba wasu mataimakan shugaban demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo Joseph Kabila su biyu takunkumi bisa dalilan takurawa ƙidar demokuraɗiyyar da suke yi da kuma take hakkin fadar, wato faɗa albarkacin baƙi da na hakkin bil'adama da suke yi. A hakan ne yanzu Amurka ta riƙe duk wasu ƙadarorin da wannan mutanen biyu suka mallaka a cikin Amurka, kuma an haramta wa duk wani ba Amurka ya yi hulɗar kasuwanci da su. Mutanen biyu da aka saka wa takunkumin a ajiyar Laraba sun hada da komandan sojin kasar Major General Gabriel Amasi Kumba da kuma tsohon sifetan 'yan sanda General John Mumbi, wanda shine babban mai bada shawara ga shugaba Kabila. Jami'an Amurka sun ce Mumbi ya yi barazanar kashe 'yan takarar adawa da suka ki janyewa daga takara a zaɓen ƙananan hukumomi a watan Maris, sa'annan suka zargi Kumba da laifin aika soja su gallaza wa mutane masu zanga-zanga.
A jiya ne masu takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton da Donald Trump suka nufi jihohi da ake kwatantawa da fagagen daga a siyasar Amurka, wanda suke buƙatar lashe su a zaɓe na ranar 8 ga watan Nuwamba. Clinton tana yakin neman zaɓinta a jihar Arewa maso gabashi ta New Hampshire, tare da tsohon abokin karawarta a zaɓen fidda ɗin takara na Democrat Bernie Sanders, kuma tana farautar ƙuri'un matasa. 'Yar Clinton Chelsea tana mata yakin neman zaɓe a jihar Carolina ta Arewa, inda Clinton ɗin ne ta da ɗan takarar Republican Donald Trump suke yawan zuwa. Uwar gidan shugaban ƙasa Michelle Obama ta bayyana a cikin wata sabuwar tallan kafafen watsa labaru, tana gaya wa masu zaɓe cewa ita dai tana goyon bayan tsohuwan sakatariyar harkokin wajen Amurka, saboda ita Hillary Clinton za ta zama shugaban ƙasa da 'ya'yansu za su iya koyi da ita. Shi ko ɗan takarar Republican Donald Trump ya fi nuna ainihin wato yaƙi neman zaɓensa a birnin Chicago, ne birni mafi girma na uku a ƙasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Toma da labarin faro takon daga birnin tarayya Abuja, inda taron majalisar zartarwar ƙasar ta tsaye da shawarar ɗaukar waɗansu ƙwararen matakan inganta harkokin noma. Kakakin shugaban ƙasa Garba Shehu ya yi wa wakilinmu Umar Faruk Musa ƙarin haske dangane da shirin.
Akwai wasu batutuwa da suka shafi harkar kyautata ayyuka na ma'aikata na shiga da fita na ƙasa, wato immigration, wanda gwamnati za ta siyo musu muhimman kayan aiki, wanda yake kuma da yake abu ne da ya shafi tsaro na ƙasa. Ba za a fito sai an zayyana su a ce za a sayi abu kaza ko guda kaza ba, amma dai ina tabbatar maka cewa an ɗauki ƙwararren matakai don a tabbatar an bunƙasa aikin immigration a ƙasa. Shi yasa gwamnati ta aiwatar da waɗannan shawarwari.
To amma ganin cewa ba ɓangaren shige da fice kawai ko immigration ne ke fuskantar ƙalubale ba, dangane da sha'anin gudanarwar aiki na jami'an tsaro, ba gani hukumomin 'yan sanda da na sojoji ma da na sauran masu ɗamara dai kamar sun daɗe su ma suna faman matsaloli barkatai, wanda ya kai ga matsalar cin hanci da rashawa ta yi katutu a waɗannan ɓangarorin ma?
To ai ka san shi sha'anin aiki irin wannan na gwamnati da za a zuwa a tattauna ya dogara ga shiri ko shiryawa da kowane ɓangaren gwamnati ya yi. Idan minista na al'adu ko ministan gona ya shirya da nasa takardun, yana ganin zai ajiye a gaban majalisar ministoci a tattauna, a ce masa eh ko a ce masa a'a, to ai ba abin da zai hana ya kawo. Saboda haka kowane minista ya dogara ga lokacin da ya shirya nasa shawarwari ga majalisa kuma ya kawo sai a aiwatar da shi. Amma ba zai a ce dama gabaki ɗaya matsalolin nan za a ɗauke su duk a rafke su lokaci guda ba, ba zai yiwu, sai dai a ringa ɗauka daki-daki.
To amma dangane da tsare-tsare ko manufofin samar da ruwan sha ga al'ummar Najeriya da kuma tabbatar da bunƙasuwar ruwa na fadama da dai sauransu, menene ya sanya gwamnati ta yi ɗauki matakan inganta shi? Shin matsaloli ne na noma ake tunanin za a yi, koko a rayuwar al'umma ce ake ganin cewa ruwan sha ma ya gagare waɗansu sassa na Najeriya?
To ai duk batun gaba ɗaya wanda kai ɗin haka yake. Idan kowane ɓangare ka duba shi kansa, dama shi sha'anin ruwa ai ba ma ma'aikatar ruwa ɗin ya shafa kawai ba, lamura ne da suke da dangantaka da ma'aikatar gona, lamura ne da suke da dangantaka da ma'aikatar yanayi, wato environment. Kowa da irin nasa, yaya za a yi yau idan harkar kifi kuma sha'anin nomansa, yaya za a yi a kyautata don a ci moriyarsa amfani da irin albarkar ruwa da aka baiwa Najeriya? Shi kansa ruwan sha ɗin ma a wasu sassa na ƙasar tamu ai ya zama ba ƙaramar gwagwagwa ake yi kafin a same shi ba, kuma ko an same shi lafiyayye ne, yana da tsafta. kana ta ji irin cututtuka da ake ta na gurbatar ruwa irin su kwalara din nan ko kwanan nan an yi ta wanda yake abubuwan da aka dauka ko a ruwan sha ko kuma a rashin tsafta saboda haka irin waɗannan abubuwa ake so a kawo dokoki wanda yake yau idan ma ka sabawa ka'ida da aka ajiye to akwai hukunci da doka ta ajiye dan ta yi horo akai dan ai maganin irin sakaci da yake jawo irin waɗannan abubuwa
Mallam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da ne da shi a Abuja bayan da majalisar ministoci ta kammala taron ta na mako a fadar gwamnati dake Abuja Umar Faruk Musa Murar Amurka a Abuja Nigeria
To madalla gaida Mallam Umar kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai dake bisa inji gaida mai wannan waka ga shirinmu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba nakasa ba kasawa ba
mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba a makon da ya gabata mun tsaya ne inda muke tattaunawa da Sule Mumuni Barma ɗaya daga cikin wakilan sashen Hausa na Murar Amurka da yake can a jamhuriyar Niger wanda kuma ya bayyana mana cewa yana da bukata ta musamman domin kafarsa daya ta shanye amma kuma haka yake aikin jarida ya ci gaba da bayyana mana kalubalen da ya gani a rayuwa da kuma sama da kasan da yayi har zuwa lokacin da ya nasara ya zama cikakken mutum ba tare da kasawa ba a wannan makon zamu karkare hirar tamu da shi inda muka waiwayi maganar siyasa
nakasa ba kasawa ba nakasa ba kasawa ba
ya maganar siyasa misali a ce kila nakasa su fito su takara saboda kila su samu wakilci sauransu za a zabe su suka fito
za a zaba amma matsala guda ce saboda zamani ya zo yanzu zabe a nan Niger lalle muna ji yan siyasa sosai suna korafi akan yadda idan suka je fafatawa a wurin yakin neman zabe wanda ba shi da kuɗi to ba shi da magana kuma su kuma na kasasun nan Allah na tuba ai bayan Allah ne ka gane ko ya za a yi a ce yawa akwai wuya a ce an zabe su haka saboda ba su da abin hannunsu amma watakila zuwa gaba idan kan yan Niger kawunan yan Niger suka waye lalle cewar zabe fa wanda kake da tabbaci a kansa cewa idan ka zabe shi zai aiki zai maka adalci ba zai sata ba to shi zaka zaba watakila zuwa gaba idan mutane sun gane haka za ta yi idan wani mutumin da ke da nakasa ya zo ya gabatar da kansa ya tsaya takara ya ce ga abin da zai watakila mutane su yarda da shi su zabe shi ba tare da ya amfani da kudade a wurin yakin neman zabe ba
ai haka to kungiya fa kamar irin kungiyoyi suna da kungiya mai karfi a Niger
akwai kungiyoyi akwai su hadaka sosai saboda akwai ma'ilmanta sosai waɗanda su ne ke gaban wannan tahiya to sai dai ka san sai a hankali harkar ko ba gaskiya ba akwai ma'ilmanta sosai akwai kungiyoyi da dama waɗanda a ƙarƙashin su ne mutanen ma gaba ɗaya waɗanda ke da nakasa akan samu lokaci zuwa lokaci an kan haɗuwa da juna ko a tattauna akan wata matsala da ta shahi tahiyar
to amma misali yanzu maganar barace barace zaka ga ana korafin cewa su kansu na kasassun ba sa son su tashi su nemi na kansu akwai kaman misali kai da kake yawon daukar rahotanni kana ganin masu sana'o'i kuwa
masu sana'o'i sosai ai na ji dadi ma muka zo kan wannan tambaya Usman saboda misali kwanan nan kana da labari anan Yamai da yake cibiyar gwamnatin Niger ne ana kwashe-kwashen shaguna na mutane go
haka
to akwai wasu nakasassu waɗanda su masu sana'a hannu ne suna kera abubuwa iri-iri na artisanal wannan kawai su ma sai aka rushe shagon su kuma ba san inda za su ba wallahi tallahi da dama daga cikin su kuka suka ringa rusa kuka suka ce to su yanzu ina za su daren su an ce musu kada su bara sun bari sun zo suna sana'a gashi nan suna samun abin da suke korewa bakin su guda yanzu an zo an rushe shago to ina suka ga wani kudin da za su sai su yi buga shago ko kuma ina suka ga kudin da za su sai wani hili su kafa masana'anta to kaga irin wayannan abubuwa lalle doka an ta tashi ya kamata ta bugi kowa amma mutanen daga yadda aka yi magana da su kuma ga abin da ake nihi da su ya kamata an aka zo bisan su a dan yi nazari a ga waya ya kamata a yi yanzu wanda ka ce kar yayi bara ya zo yana sana'a kuma ya zo ka hana shi sana'a ka ce kar yayi yomi ka ce mishi ka ce koma bara kenan ko to ka gani kenan ya kamata a ce nan muni shan hukumomi idan suka faɗi abu kawai a ci gaba da zama a kansa kar da ya zama na wata rana wani ya zo ya canza al'amura yawwa
to amma kamar misali in ana lokacin da ake ta siyasa da sauransu kamar a Najeriya na san cewa nakasassu suna ta kokarin ganin yadda za a ce an kirkiro musu dokokin da za su kare haƙoƙin su to kutun da akwai irin waɗannan dokokin amma ba abi ne akwai wani yunkuri da kila ku da kuke da irin wannan bukata ta musamman kuka yi tunanin to ta yaya za a bullo lamarin don a dinga aiki da su kun taba wannan tunanin
shi yasa dalili kenan da yasa nace maka ya kamata samu wakilai a majalisar dokokin kasa tunda ɗan majalisar dokokin kasa suke yin dokoki to in ga wakili wanda ya san lalle zahirin halin da mutanen da ke da nakasa suke ciki kuma ya san zahirin bukatunsu kaga kenan zai yi gwagwarmaya ko da ma dai ba a saurare shi ya dai kawo maganar duniya ta shi cewa ai ga halin da ake ciki watakila haka za a sami sauyi kuma wannan yunkuri ya gaskanta daga ranar da aka samu waɗanda suka tsaya takara a zaben ƴan majalisar dokokin ƙasa da ya gabata a farkon wannan shekara ta 2016 sai dai to da yake kasan na ce maka in ba kana da hali ba in ba za ka yi amfani da hatimin nasara ba ina magana ne akan kuɗaɗe to ba gaskiya zaɓe mu a nan mukan ji 'yan siyasa so da yawa suna cewa ai mai kuɗi shi ne yake da magana a fagen yakin neman zaɓe
wato sannan a saurare shi
yawwa
to misali akwai wanda suke da irin wannan bukatu na musamman zaka ga sun bar kasar Niger sun shiga irin su Najeriya Kamaru da makauta dai haka suna yan barace-barace akwai wani abu da ake yi akai misali ko kuma a ce kila ana tunanin yan uwansu su ja hankalin su wurin dawowa ko kuma kana ga ba za su iya yin wannan ba
to ai shine fadakarwar kuma ka san a zahiri shine fadakarwar da ake yi cewa ya kamata kada mutane su mai da kansu almajirai saboda kawai an samu wata matsala a hannunsu ko kafarsu wannan ya kamata su dauke shi akan kyauta ce Allah ya yi musu ko ba gaskiya ba to amma wani bi kuma ka san samun inda kake samu ina ga ayyahi inda baka samu ko ba gaskiya ba misali yanzu idan can wajen kasashen da suke zuwa suna samun wani dan abun abun a sa aljihu kaga ne ko kuma ya zama nan ba samu kaga akwai wuya su dawo tunda suna ganin kamar neman dukiya ne amma an so samu ne ya kamata a ce idan suka je waɗannan kasashe kokari ne za su yi sana'a ba wai su mai da su almajirai masu neman a ba su bara ba
haka menene magana ka ta ƙarshe wanda kila ban tambaye ka ba
to magana ta ƙarshe shine kawai a ci gaba da mutane abokanmu waɗanda Allah ya jarabce su suke da wata nakasa a hannu a ƙafa ko a ido ko kurame haka to ya kamata su kama jikinsu su ci gaba da zaginewa su nemi abun kansu kada ya zama su mai da kansu almajirai sannan hukumomi da masu hannu da shuni ya kamata su san cewa waɗannan mutane amana ce a gare su kuma ya kamata su ma a ɗauke su matsayi ɗaya da dukkan wani wanda ke da nakasa a bashi haƙƙin shi tunda dokoki sun riga sun haɗe ko kuma a addinance ai ana kan tausayawa a addinance ana buƙatar a ci gaba da zama kuma a tsarin zamantakewar al'umma ina ga mutanen da ke da nakasa an yi musu wani wuri na musamman wanda bai kamata ba a ce an waye gari yau al'ummar mu tana mai da waɗannan abubuwa tana sa ƙahuwa tana shure saboda irin waɗannan abubuwa za su sa wata rana a waye gari tamkar ana jama ita al'umma da kanta wani abin da ba a fata ne ka gani kenan ya kamata a ce mutane suna yin adalci kuma suna kyautatawa a dukkan abubuwan da suke yi dangane da mukamular su da mutanen da Allah jarabce su da nakasa
haka to ina fata kai ma kanka na baka aikin yanzu duk inda ka zakulo wani mai sana'a wani mai fada aji wani mai rajin kare yancin su masu bukata ta musamman zaka yi min hira da shi ka aiko min da san da ka samu
ai ba matsala insha Allah ai aikin kenan kuma Allah ya
taimaka amin amin nagode sosai salamu mun barba
nakasa
ba kasawa ba
kowa da yadda yake samun nakasarsa kamar yadda waɗannan mutane biyu suka ce
wato faduwa ne da kan dorowa
inji ne ya buge ni nan wurin
kwararru ma sukan yi magana sosai akan maganar nakasa
uwa tana da ƴaƴa waɗanda suke da lafiya da kuma wanda ba shi da lafiya to kaga dole ne wanda bai da lafiya din nan ya samu kulawa fiye da waɗanda suke da lafiya
kasance da shirin nakasa ba kasawa ba a kowace ranar Alhamis a shirinmu na karfe 8 wato shirin hantsi daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC
nakasa
ba kasawa ba
to madadin Salamu Mune Barma wakilin sashin Hausa na muryar Amurka dake jamhuriyar Niger Usman Ahmad Kabar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
to gaida Usman har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da sashin jaridan kasar Ghana
Zamu fara shirin jaridun ne da jaridar Daily Graphic wacce ta kawo labari mai cewa hukumar zabe tana matashiya ga masu takarar shugaban kasa da na 'yan majalisu a babban zaben kasar mai zuwa cewa su dauki labarai da suka bayar a kansu da muhimmanci saboda rantsuwa da suka dauka wata ran doka za ta iya yin aiki a kansu jaridar Daily Graphic ta ce har yau dai hukumar zaben ta fidda wata sanarwa da ta samu sanya hannu shugaban sashin sadarwa na hukumar zabe Eric Jakwasu na cewa duk wani mai takara da zai shigar da takardansa ko kuma zai wakilta ne shigo da takardansa to yayi kokari ya zo da shi kan lokaci hukumar zaben da har yau dai tana kan bakanta cewa za ta tattara kudi da za su kai miliyan 1,250,000 idan masu takarar shugaban kasa 25 da kowanne su ya dauki takarda ya iya ya gabatar da takardan da kuma kudin nashi kafin ranar Juma'a Hai yau jaridar Daily Graphic ta rawaito labari da ke cewa makarantun sakandare da ba a kwana da gwamnati take ginawa 42 yanzu makarantun sun shirya daukan dalibai a shekarar karatu ta 2016 da 2017 jaridar Daily Graphic ta ce an riga dai an kammala makarantu 10 a cikin 42 kuma an bude a yayin da ake jira a bude guda 2 nan ba dadewa ba jaridar ta ce akwai sauran 30 wanda su kuma yanzu an kusa gama gina su wanda ake kyautata zaton cewa a cikin watan Oktoba mai shigowa za a kammala su kuma su fara daukan Alban jaridar ta ambato makarantu da aka riga aka kammala su a yayin da ta rawaito cewa akwai gine-ginen dakunan malluma kuma da aka shirya da kuma wuraren cin abinci wanda gwamnatin Ghana take wannan aikin a huskoki biyu
Idan muka leka jaridar Ghanaian Times za mu ga ita kuma ta kanin labarai mai cewar sarakunan jihar Volta za su dora takunkumi akan harkokin siyasa a yankin su. Jaridar ta ci gaba da cewa sarakuna da sarauniyoyi na garuruwan Benue, Takla da Hojo dake kusa da birnin Ho sun bayyana aniyarsu cewar za su kafa shingaye su tare hanyoyi don saboda su yi aikin gayya su gyara hanyoyin motocin su da ya tabarbare a daidai wannan lokacin. Jaridar Ghanaian Times ta ce sun yi kashedi cewa za su dora takunkumi na watanni uku na hana harkokin siyasa a wannan yanki saboda su samu dama su yi aikin su na gyare-gyaren hanyoyin su da suka lalace. Jaridar ta ce sun yi kira ga gwamnati cewa sun bata nan da mako biyu masu shigowa idan bata yi wani abu ba. Ko shakka babu za su dora wannan takunkumi akan harkokin siyasa kuma su samu dama su yi aikin su saboda ba su san abin da zai kawo tsaiko a cikin aikin da suke yi. Daga ƙarshe sai jaridar The Statesman wacce ta rawaito martani da shugaban cibiyar kula da harkokin mulki mai goyon bayan dan takarar babban jam'iyyar Hamayya ta Dankwa Institute da ake kira Gabi Ochridaku akan kalamai marasa daɗi da dan takarar jam'iyyar APC Hassan Ayarga yayi akan dan takarar babban jam'iyyar Adawan ta NPP Nana Ado Dankwa Akufo Addo cewa har yau yana zaune a cikin gidan mahaifinsa. Shugaban na kungiyar Dankwa Institute Gabi Ochridaku ya ce kalaman na Hassan Ayarga dan takarar jam'iyyar APC ba su da amfani kuma bai kamata a ce yayi shi a daidai wannan lokaci ba. A matsayinsa na dan adawa Nana Akufo Addo kuma dan adawa duka suna yi madodo ɗaya tsafi. Da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na Ghana. Baba Yakubu Makiri sashen Hausa na murya America.
To a gaida baba kakai nisa kafin mu karkare bari mu ji ra'ayoyin da masu sauraro suke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Ingur jihar Yobe. Hakika matakin da majalisar wakilai ta dauka akan Abdulmumin Jibrin samsam bai dace ba. Ganin yadda ya fallasa irin almundahar da take cikin wannan majalisa, kamata yayi hukumomi su dau mataki akan wannan zargi da yake yi wa majalisa, ba wai a dauki matakin korarsa ko dagatar da shi daga aikin sa ba. Kamata yi a bar kotu ta yi wannan hukuncin nata.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Bishir Baka auren auta yan albasa Katsina Taranci local government Nigeria. Ina so in yi amfani da wannan dama in mika kokina ga magana da ake ta daukar yan sanda a jihohi. To ba ce ta kamata a yi ba, ya kamata wa'annan 'yan sanda a taimaka musu saboda 'yan sanda suna aiki 100%, ya kamata a ba su haƙoƙinsu da lokaci cikin wata a ba su kayan aiki domin 'yan sanda gaskiya suna ba lahara ba su da asabar saboda aikin 'yan sanda. To ina ƙara kira wanda a ba su wa'annan wa'anda ke akwai a ba su haƙoƙinsu ko kuma a ƙara ba su kayan aiki bisa aikin da suke yi saboda 'yan sanda gaskiya suna aiki 100% a Najeriya. Magana a kawo jihohi ba su taso ba, kwanda adibu abin da kamata a yi ai, amma wa'annan 'yan sanda wa'anda ke akwai to a ba su haƙoƙinsu ko kuma a kula da lafiyarsu da kayan aiki. Assalamu alaikum. Mai magana Bisu Baka auren auta yan albasa Katsina Taranci Najeriya. Sai an jima BOA.
Assalamu alaikum muryar America. Mai magana Muhammad Awali a Taba da Kuman jere local government a Maiduguri a Dukman Wosu. A dalla ina son a isar mun sako na ga jima shugaban kasa. A gaskiya fi sabilillahi muna wannan yanki na bangaren jere fi sabilillahi muna fuskantar matsaloli game da Boko Haram kusa da kusa. Ya kamata a yi wa sojojin nan bayani sosai yadda za su kula da aikin da suke yi, ba wai su zauna kawai suna shan shayi suna cin abinci ko suna barin mu cikin wahala ba. Ina fatan dan Allah za a isar mun da sako na ga mai girma shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari.
To ba da laka fa mu karkare ga takaitattun labarai.
Masu bincike na kasa da kasa sun ce jirgin saman fasinjan nan na kasar Malaysia da ya fadi a gabashin kasar Ukraine a cikin watan Yulin shekarar 2014 wani makami mai linzami ne shine ya harbo shi wanda aka aika zuwa kasar daga Rasha. Sakamakon binciken da aka fitar jiya Laraba ya tabbatar da gaskiyar makamancin wannan binciken da wata hukuma ta kasar Holland ta gudanar wanda ya cimma matsayar cewa jirgin Malaysia kila MH17 da ya fadi wato makamin Rasha da ta aika ne ya kakkaɓo shi, zargin da ita Rashan ta musanta. Majalisar Dokokin Amurka ta kawar da wani shirin doka na shugaba Barack Obama da ya nemi hanawa Amurkawa su kai karan Saudiya gaban kotu.
To a gaice ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na wannan lokaci. Sai kuma zuwa da rana ku ji da abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da sai bango ya tsage na Jummai Ali. Yanzu a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya. Mu kuma mu kwana lafiya da alheri.